الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نواب مسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا قديا مع الله تبارك وتعالى دا يسألك دا ودمو وانا تفسيرنا القرآن من جرمة منا تكن سورة النور ما منا كان آية عشرين دا آية زوا واتو زوا تا عشرين دا آية تا عشرين زوا تا عشرين دا فيا إن شاء الله يوم كده جنيا كما تمقارسة وانا آية وغيرا مطورة أكم وتا إن شاء الله ما كافين ko ci gaba akwai tambayoyi kafin tambaya din shekaran jiya an karanta wata takarda da ta nuna an dauki wani yaro to Allah cikin ikonsa da rahamarsa tambayoyi da yayi addu'o'i da aka yi Allah ya amsa kuma an samu yaro. Wannan shi ne abinda baban yaron ya shaida mana da kansa a yanzu nan kafin mu shigo. Ya an samu yaro har ma da wasu daga cikin waɗanda suka kulle abubuwan. Allah ya kiyaye gaba. Allah ya tsare. Sannan masu wannan aikin na ba su shawara da su tuba su koma wajen Allah. Wannan shawara ce. In baka tuba ka koma wajen Allah ba to wannan abin da ka fara gani kaɗan ne. Tunda za a mutu. Za a koma wajen Allah. Kuma wannan ba shi ne sanadiyyar fitar ka daga damuwa ba. Wannan ba zai maka maganin talauci ba. Ba zai wadata ka ba kuma ba zai baka kwanciyar hankali ba dan haka a tuba ma Allah a daina wannan addu'a ne falala a gurin Ubangiji ta hanyar da ta dace amma idan dai wai wannan hanyar ita ce za ka bi to ba za ta kulle ba ko ta kulle to za ta kulle da kai ne zuwa jahannama zuwa kuma ga talauci sannan zuwa ga kaskanci a cikin rayuwa saboda kowa komai yanzu haka da za ka samu wanda ya suke wannan aiki sai ya yi nadama wani nadamar da ba za ce amfani ba wannan ba a je bin Allah ba kenan saboda haka abinda Allah yake biya wa mutanen yi haƙuri su tsaya a kansa su bi Allah wannan shawara ce muke bayarwa in ka ƙi ji an je ba za ka ƙi gani ba kuma ba wanda zai hana mu roƙi Allah ya kawo sauƙin wannan abu ko ba wanda zai hana mu roƙi Allah idan ka yi Allah ya fallashe ka ba wanda zai hana mu yi wannan za mu roƙi Allah saboda Allah zai ci a roƙe shi duk wata damuwa wanda ka mun roƙa Allah muna godiya kuma ka fitar da yaron mun ce dama Allah ya dawo da shi kamar yadda Allah ya dawo da annabi Musa ga mahaifiyarsa kuma Allah din ya amsa ya dawo zuwa ga mahaifiyarsa kamar yadda annabi Musa ya dawo Allah muna godiya akan wannan muna godiya bisa wannan amsa mana da aka yi karamcin ka ya Allah ba karfin mu bane ko ba dabarar mu bane Allah ka amsa mana addu'o'in da duk muke yi Allah ya kiyaye gaba wannan yana cewa assalamu alaikum malam muna maka fatan alheri kalan tambaya ta idan mutum yana tare kamar buga ruwa ya nake kasan wannan kunnen nawa yana da ji sosai yawa shi bai fara tsufa ba tukuna yana nan yana ji kunnen saboda haka a kashe waya kawai mu zauna lafiya idan mutum yana karanta yawa shi ma kashewa yake ba kunnawa ba kashewa ne kasan ana kashewa ma tana ƙara saboda tana yi wa mutane ban kwana sai za ta mutu Allah ya ji kan wayar da ta mutu kafin ta tashi ba mutane na kenan suna nan kowa ya tsundu tsundu ana jira nan gani nan na dawo Allah ya muku albarka yace malam tambaya ta idan mutum yana karanta suratul yasin dan neman biyan bukata in baya sadaka zai haɗu da wata masifa ko rashin lafiya malam Allah ya saka da alkhairi to gaskiya ban san wannan ba domin shi Qur'ani rahama ce babu dan ka karanta alkur'ani ba sako ko kai ba balle Allah ya dora maka cuta karatun alkur'ani ibada ce na dai fi tsammanin wanda ya gaya maka haka in ka karanta suratul yasin ba kai sadaka ba za ka samu musifa wataƙila yana son ya ci nama kai kuma ka hana saboda haka shi yasa yake son ka yi sadakar kaza ko wani abu ko kuma yana ɗan buƙatar canji kuma ba ka bashi ba don haka zai baka tsoro da wannan amma don ka karanta yasin ba ka yi sadaka ba abin da zai same ka sai dai kawai da abin da ya kamata ya maka shi ne ya ce maka sadaka mabuɗi ne na amsa addu'a wannan kuma a musulunci haka yake idan kai addu'o'i kai sadaka to kamar ka buɗe ma addu'ar ka ƙofar amsawa ne amma wai cewa don ka roƙi Allah ko ka karanta suratul yasin ba kai sadaka ba musifa za ta same ka wannan abu ne wanda na san mu da yake mutane ne na mun tashi a tsangaya mun san da irin waɗannan abubuwa amma ba wai hakan haƙiƙanin abin suke ba ana son duk addu'ar da kai ka yi sadaka domin sadaka mabuɗi ne na amsa maka addu'a to sai kuma wasu mutane sai suka ɗauka akwai wasu surori ma da wasu a cikin alƙur'ani ba sa ma son karanta su saboda ana ganin kamar karanta su wata musulfa ne amma shi alƙur'ani ya ba da bayanin cewa duk abin da aka sauƙaƙa alƙur'ani waraka ce kuma rahama ne kaga kenan babu wani abu musulfa a ciki ba ga wasu ko a sallar tarawihi ba su cika surar ta bacce da su karanta ta ba mu an san wannan in an zo aka ɗauko daga alamtar tun da dama ba ja ake da tsawo ba in aka zo inda tabbati da take sai a karanta wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwa arrahmanur rahim sai ai ruku'u saboda tabbati da suna kallon ta kamar wata musifa ce ba musifa bace shi Allah ya ba da labarin yadda ya ma Abu Jahal ne amma ba wai musifa bace ita da ka karanta ina fata an fahimta so kawai abin da za a yi shine wato kai sadaka dan ka samu amsawar addu'a amma ba dan wai ka karanta surar yasin shikenan sai musifa ya same ka ba babu hasali ma surar yasin ko hadisan da suka zo ba su cika inganci ba abinda suke nuna duk abin da ya tsanani in an karanta surar yasin zai zama da sauki to kuma ya za a ce in ka karanta kuma ka samu hauka ko ka samu wata musifa in ya tsanani ma a karanta surar yasin za a samu sauki amma hadisan ba su tabbata sun inganta ba a haka kuma akwai hadisai da suke nuna cewa suratul yasin
kamar zuciya ce ta alkur'ani saboda haka kenan waɗannan suwa duk hadisan ba su tabbata da abin nan ba amma dai suna nuna falala irin na suratul yasin akwai hadisai da suka zo suke bayyana falalar wasu surori wasu sun inganta wasu ba su inganta ba duk ko hadisai da dama da suka zo akan nuna falalar suratul kahfi akwai da yawa daga cikin su waɗanda ba su inganta ba hadisai sun kai bakwai ko takwas amma waɗanda suka inganta ba su wuce uku ko huɗu ba a ciki da waɗannan suna nan da irin waɗannan abubuwa da su wanda ya ce malam assalamu alaikum malam Allah ya ƙara lafiya da nisan kwana amin malam tambaya ta ita ce to wannan ban gane abin da aka rubuta ba ok cewa yake yau ne a asibiti wani maras lafiya yana gargara sai yan uwansa suna lakana masa wato shahada sai wani kirista shi ma maras lafiya ne sai shi ma ya karɓi shahadar kuma ya rasu shin malam yaya matsayin shahadar da wato ya matsayin shahadar da ya karɓa wannan ku bar al'amarinsa zuwa ga Allah na farko kenan na biyu kuma idan za a bi wani abu da ya faru da manzo Allah sai a ce ya mutu musulmi manzo Allah ya shiga cikin marasa lafiya yana la ilaha illallah ya lakana sai wani yaron ba yahude sai ya karba kuma annabi ya wuce kafin ya dawo sai yaron ya rasu sai annabi ya ce alhamdulillahi allazi anqadhahu minan nar godiya da tabbata ga Allah wanda ya tsamar da shi daga wuta kuma bai yi sallah ba bai taba yi ba amma akan jinya ce ya ji kalmar shahada sai ya karba sai ya mutu kenan annabi ya ce to ya mutu akan musulunci to kaga to shi ma wannan sai dai ku bar abun ga Allah na biyu kuma Allah shi ne ya san kalmarsa da shahadar amma wancan annabi ne yake ba da shaida a kai wanda ni ba zan iya ba da shaida a kai ba ko ba gane ba kawai shi yasa na ce al'amarinsa yana wajen Allah kuma irin waɗannan ka san maganganu ne za su yi ta zagayawa har in ka ce ga wani abu wasu waɗanda yake tafiya da su a nasu addinin za su yi ta maganganu saboda kabar mu Allah al'amarin shi ya san yadda zai yi da shi ko ba a gane ba ba a gane ba ba ka gane ba yawa wane ce assalamu alaikum ana son malam ya faɗakar game da cutar sikila waye yake so ke dai kina so ko kai kana so ma ana son malam ya kai dai kana so da yanzu ka rubuto shi ne magana gaskiya ko yawa ana son malam ya faɗakar game da cutar sikila to kuma malam ko ba likita ba ne to kaga yadda za a samu matsala ke yadda yadda aka yi bayani sai ka san abu ko to bari dai mu je ƙarshen takardar ana son malam ya faɗakar game da cutar sikila saboda an yi wa cutar mummunan fahimta musamman ma wajen yin aure da mutum ya fara neman ki zaga ina jin mace ce take rubutun takardun da mutum ya fara neman ki da aure ya sai a ce ke sikila ce sai ya gudu to sai yanzu mala ake son yayi bayani to wannan matsala ce wanda ina ganin da akwai likita shi ne ya kamata yayi bayani ta yaya kawai a kwararo a anguwarku a kofar gidanku haka kawai wani zai iya gane cewa ke su kilace ta yaya shi da ni ba likita ba ne ai wannan akwai rinto a ciki haka kawai yanzu kawai yadda nake zaune nan sai ka gani ka ce akwai malaria tare da ni sai an gwada ta yaya kawai wani mutum zai fito ya ce ke su kilace kun fa kar ku rena tunanin ta zai iya yiwa saboda mutanenmu kullum yawanci za ka samu a cikin mutane ba su cika rufe matsala ba abinda suke yi ya za a yi a buɗe matsala a kuma yaɗa ƙarya wai haka al'ummar ta dawo haka kawai watakila in an gangi 'yar siririya kawai sai wani ya ce ai su kila ce ai diflation din ko yadda yake ba da bayani kawai ke siririya ce shi kenan kawai sai a ɗauki sikila sai a manna miki sikila dai ba a iya ganewa ina ga sai an ɗau jinin mutum a dai harkar likita shi yasa ma kake gaya min idan za a yi aure sai a ce a yi gwaji dangane da kuma batun cewa in an samu abin da zai jawo sikila inda har an yi gwaji to gaskiya ina baka shawara in har an samu hakan to ku yi haƙuri kar ku yi auren inda kai ɗin ita ne ita ma ita ce don ba wai yanzu za mu baka amsa ne da ka ba za mu baka amsa ne da abin da yake faruwa yanzu sama da shekara goma sha kusan biyar ina jin ko sha hudu haka Allah ya sa mutumin da muka yi wannan abin da shi yana jina yanzu an yi gwaji sai aka samu shi AS ne ita ma AS ne kuma a nan ne ake samu ko sai zo ya tambaye ni yana kallo na a matsayin yayi irin malam ne kuma ya kamata ya tambaye ni wani lokacin sai ka yi tambaya a kan abin da ka yi tambaya son sa da kake masa ya fi amsar da ake baka son da kake yi ma wannan abin ya fi amsar da ake baka so amsar da za a baka sai ta zama ba ta kai son da kake ma wannan abin ba na farko sai ka ƙaryata malamin ko kuma ka ƙiyadda ko a irin wannan kuma ba za ka kasa ganin jarrabawa ba domin kai kai tambaya kuma an baka amsa sai zo ya tambaye ni sai na ce masa tun da likita ya gwada ya gani ya ce za ku iya haifan sikila da wannan ku yi haƙuri shekarun ba da yawa lokacin ma abubuwan ba su bayyana haka sosai ba to sai na ce masa ka yi haƙuri ka kuma ba ta haƙuri saboda za ku yi abin da zai dame ku domin ni na san likita ba da ilimi yake ba da amsa ba haka kawai ba wannan gwaje-gwajen da aka yi in dai ya tabbata gwajin aka yi na haƙiƙa aka samu to ka yi haƙuri kawai da ya tafi sai ya yi watsi da abin da na faɗa shi ne ciwon soyayyar ya kama shi ita ma kuma ciwon soyayyar ya kama ta sai suka ce to bari su yi aurensu sai suka yi aure ni kam ai kaga na manta an kuma manta da ni haka aka tafi shi kenan sai aka je aka yi aure ina gaya maka wannan shekaru goma sha ban haɗu da mutumin nan ba sai bara na je zan sai magani a wani chemist sai ya gani sai ya biyo ni har cikin chemist muka gaisa lafiya lafiya sai ya ce mu malam yace ya dai yace kwana tun shekara da shekaru ban ganka ba shi kana ne yace ina nan yace a yanzu kai na hango na gani yace me faru yace mun ka tuna na tambaye ka akan wata yarinya da muka je aka yi gwaje-gwaje sai gashi an samu sikila ne kace kar ai auren amma ban yadda ba na yi auren nace a yanzu me ya zama ka kuna tun da baka yarda da ni ba kam ba babu dalili ai da za ka gaguna tun da baka yarda da ni sai ce mu ayan don abin da ma yake nema taimako yake nema a gona tukun nace taimakon me yace na kuɗi nace taimakon kuɗi yace eh nace ya za a yi yace wallahi malam mun haifi yaro tun kashi ba mu gama shekara ba ta samu juna yace ta haifi yaro duk kuɗin shago na yanzu ya kare akan sayan maganin yaro saboda sikila ne kuma kullum kamar zai mutu ba ma iya bacci shi ba ya iya bacci yace ko ba yadda na iya yanzu komai nawa ya kare saboda haka yanzu haka ma an rubuta wa magani ina son ka taimaka da Allah yace masa a ya za a yi na yi maka fatawa da ilimi ba da jahilci ba da hankali na kai ba ka da hankali yanzu ka zo ka ce kuma zan baka yace ayan baka musibar ka za ka kantana to malam da gaske ne don akwai wasu wanda suke cewa ko an yi gwajin za su ce a su kawai ba su to bai wuce cikin azumin nan yaushe ne aka ɗauki azumi to zan iya cewa shekaran jiya ina zaune na je shagon wani zan sai wani kaya sai wani mutum ya shigo shi lauya ne shi bai gane ni ba kuka ta ya yi ta magana a sai ce wannan kamar malam da kwararraki ɗin shi ne sai ya ce mun da Allah ku ja hankalin mutane a kan batun mutane an ce a je a yi gwajin sikila ɗin nan sun ba sa zuwa ya ce to yanzu mu mun yi aure tun ba a fara wannan gwaje-gwajen ba amma uwar Allah ya yi mata rasuwa ta haifa mun yara guda biyu har yanzu wahala nake sha a kansu a kan sayan maganinsu ka kaga dai ga ai na ga darasin ko duk da dai ba a kaina ba ne to wannan abin da ake idan ilimi na likita ya tabbatar ba dodorido aka yi ba gwajin nan da gaske an yi su ka kawai kai haƙuri ya fi alheri amma kusa in kayan da shi Allah dai ya ce wala tulqu bi aydikum illa tahalluka kar ku jefa kanku cikin halaka amma wannan soyayya din ku yi tai in ka ga za ka iya bari ka bari ka haifa zuwa abin da ka haifa kanka ka haifa ma saboda haka amma in ba gwaji aka yi aka gane ba to wani mutum ya daina tsagar ƙarya kawai don ya gama tafiri ruwa ya ce sikila ce don ya kore mata samari ko don ya kore mata wani wanda zai aure ta wannan kuma ka hana abin da Allah yake so ne Allah yana son a yi auren ko jiya ma ina ga mun yi ta muku addu'a a kan Allah ya sa a yi aure a sauƙaƙa harkar aure a samu yadda za a yi kaga yanzu kai ne kake da buƙatar aure don ba ka taɓa yi ba kuma kai ne waɗannan gwaje-gwajen za su same ka ni ba ruwa na da su wallahi saboda ni na riga na wuce babu ni kam yanzu sai dai a aljanna in Allah ya ga dama ya aura mun wasu a to me a ci ya riga an gama a yi malam yawa kuma ni ba su kila ba ce ita ma ba su kila ba ce in mana kai ne yanzu ya rage maka ko to shi yasa kuke ba ka shawara saboda mun ga jiya yanzu kuma ana yi da mu gobe ne ba mu san abin da kake sai Allah amma kai kokari ka bi shawarwari za su fi maka alheri Allah kuma ya taimake mu sai za mu koma kan darasin mu insha Allah na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
نعم.
يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا
نعم
ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم
تبارك وتعالى يا قوم اسوا إيماني kada ku bi tafarku irin da shaytan da bi ya bi tafarki irin da shaytan shaytan yana umurni da alfasha da kuma abinki sai yace walaula fadlullahi alaikum ba dan falalar Allah ne akan ku ba kun kasara falalar ubangiji ta karkashi gida gida da yawa rahmatuhu kuma ba dan rahmar da shi Allah zai muku ba sai yace ma zaka minkum min ahadin abada babu wani daya da zai tsarkaka daga cikin har abada ma'ana kenan babu wani mai tsira in banda falalar Allah mai saukar da duk mutane za su tabbin shedan sai Allah ya ce dan falalar da na saukar ma falalar nan mun ganta cewa a cikin ta shine akwai shiriyar Allah da kuma alkur'anin sa da kuma aiko annabi sallallahu alaihi wasallam da aka wadannan duka suna cikin falalar ubangiji wanda ta hanyar su ne ake tsira daga barin sharri irin na shaytan ko fitina irin ta shaytan ubangiji tabaraka wa ta'ala yace ba dan kuma rahamarsa ba wato da za a bi shaytan ibadan wannan ba da babu wani daya wanda zai tsarkaka daga cikin ba na tsarkaka anan shine qur'ani ya ce qad aflaha man zakkaha wanda duk ya tsarkake ransa da tauhidi da dayanta Allah da yin ayyuka na ibada babu shakka wannan ya rabauta inji Allah tabaraka wa ta'ala sai yace wa qad khaba man dassaha man dassaha wanda ya bisna ransa wato cikin dukki na kafirci da na hasada da na shirka da sauran munanan abubuwa duk ya turbuda ransa a ciki Allah ya ce khaba ya tabi ubangiji tabaraka wa ta'ala ce walakin Allah sai dai shi Allah fa yuzakki man yasha Allah shi yake tsarkake wanda ya ga dama wallahu sami'un alim Allah mai ji ne da abubuwan da bayi suke fadi kuma masani ne da halayyar mutane malamai sun yi magana a karkashin wannan wato mazaka menene abin da yake sa rai ta zama tsarkakekkiya menene yake sa rai ka tsarkaka me yake sa rai ka zamanto tsabtacciya ka zamanto cewa Allah yana son wannan rai har ma ya tabbatar da cewa wanda bi ya tsarkake ransa ya rabauta da aljanna sun kirgo wasu abubuwa da suke taimaka ma dan adam wajen samun tsarkakuwar zuciya idan Allah ya taimake ka waɗannan abubuwa suka samu a cikin zuciyarka Allah tabaraka wa ta'ala sai ya tsarkake ka daga munanan ayyuka daga dauɗa ta kafirci daga dauɗa na zunubi da abubuwan shirka da kuma munafurci da wasu hasada da mugunta da wasu keta da munanan abubuwa wanda suke halakar da zuciya abu na farko malamai suka ce al-ususul aqliyya wal ibadat tushen abin da yafi gyara maka zuciyarka ta zamanto tsarkakekkiya kuma imani ya rinka functioning a cikin ta yadda ya kamata kuma ta zamanto cewa mai tsoron Allah ce to tushen na farko shine tushe na aqidarka aqidarka ita ce la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wanda zai gina ayyukansa akan wannan da yadda da dokoki na wannan kalmar da ya fada da biyayya gare ta da jawuwa zuwa gare ta da sallama ma wanda ya umurnin a fade ta da yin aiki da abin da ta hukunta da hanuwa da abin da ta hana babu shakka ya samu babban tushe na yadda za a yi zuciyarsa ta zama tsarkakakkiya kuma gyararriya. Idan an kula za a ga duk kiran annabawa da suka bu tun daga kan annabi Adam har zuwa kan Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa sallama, dukkan waɗannan annabawa idan ka kula abu na farko da suke kira su dasa mutanen su a kai shine la ilaha illallah. Duk da cewa za ka ga salon kirar watakila za ka ga irin yadda Nuhu misali yake ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghayru, ai ma'anar su shine la ilaha illallah, wato babu wani abun bautawa da gaskiya sai shi Allah. Saboda haka ku yadda la ilaha illallah ba abin bautawa da gaskiya sai Allah. To wannan shi ne tushe, saboda annabawa sun zo sun carar da duniya tana cikin duhu, wannan duhun na kafirci, duhu na mugunta, duhu na hasada, duhu na keta, duhun yin camfe-camfe da wasu abubuwa da Allah baya son su ayi. An raba Allah ɗin ya zama kala-kala, wani ya sassaƙi gunkinsa ya ce shi ne, wani ya kama dutse ya ce shi ne, wani rana ya ce shi ne, duka duniyar haka take. To sai Allah ya turo annabi ya zo ya ce ka ɗaukar da su ka kira su su tashi daga waɗancan abubuwa su dawo su riƙe Allah, ni kaɗai za a bautata ma. So wannan shi ne asas, tushe na farko wanda da shi ne kowa in dai ba an haife ka ne cikin musulunci ba, wanda duk ya zo zai shiga musulunci wannan abun ake gaya masa. To ka yarda da Allah shi kaɗai ne za ka ɗora rayuwarka a kan haka? Shi kenan ya ce eh, a ce masa ashhadu an la ilaha illallah, shi ne ka shaida babu wani abin bautawa da gaskiya sai Allah. To wannan shi ne al-ususul aqliya, tushe na farko wanda ake kudurta shi a matsayin aqida. To idan an samu ka zama Allah ka wato ka bi Allah, Allah ya kama cikin zuciyarka shi kadai ne, shine mai kashewa, shine mai rayawa, shine mai azurtawa, shine mai cutarwa, shine mai talautawa, shine mai badawa, shine mai hanawa, komai da ka sani Allah. To ka samu wannan, to sai Allah kuma ya tsora maka wasu ibada, ita ce a ce kai sallah, a ce kai azumi, a ce kai zakka, a ce kai haji, duka bayan la ilaha illallah. Yasa anan suka ce abu na farko da zai tsarkake maka imani da zuciyarka shi ne wannan aqidar na farko ka dasa shi a rai, abinda zai biyo jikinsa shi ne wal ibada, sai kuma ibada. Saboda ita ibada ba za ta yi amfani ba dole sai da waɗancan, sai da wancan abun ɗin. Don haka kenan buƙatar shi ne lallai ne wannan tushen shi ne abin da ya kamata abu na farko wajen tsarkake zuciya. Shi yasa za ka ji manzo Allah yana cewa jaddidu imanakum bi qawli la ilaha illallah, sai ce ku jaddada imaninku, ma'ana ku sabonta imaninku da yawan faɗin la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Saboda ita kalma ce wacce Allah ya yi alkawari a kanta, duk wanda ya faɗe ta da gaskatawa da tsarkakewa zai shiga aljanna. Man qala la ilaha illallah mukhlishan dakhala aljanna, nabi yace wanda duk yace la ilaha illallah ya yarda da ita da ikhlasi dan Allah zai shiga aljanna. Kuma wani hadisi da ake kira hadisul bitaqa, wato hadisin takarda ko a ce kati, shi wannan hadisin yana bayyana cewa ɗan Adam zai tsaya a gaban Allah ranar tashin alkiyama. Dan ya tsaya a gaban Allah aka auna aikinsa, sai aikin ya zama bai cika yayi nauyin da ya kamata ba, ma'ana kenan yana da wasu kurakurai waɗanda suka rinjayi kyawawan ayyukansa. In Allah yana son sa da rahama zai yi magana da shi shi da shi. Aka hadisin ya nuna cewa kana da wani abu wanda kake tunanin za a kawo dan a tsora a kan aikinka kyawun ayyukan su rinjaya ka tafi aljanna ko ba ka da shi yanzu kan duk abin da ka zo da shi an auna kuma skelin ka ya nuna wuta za ka tafi amma in kana da wani abu da za ka kawo a nuna a dora ya zama yana da nauyi har su rinjayi munanan ayyukan ka kai ga aljanna to ka kawo da kansa wanda ake ba wannan tambayar zai ce bai da komai wanda zai iya kawa ta to shikenan tunda ba ka da komai yanzu su keli ya nuna wuta za ka tafi sai ka kama hanya Allah ya sauke zai kama hanya din sai Allah ya ce ya dawo cewa tsakanina da kai akwai alkawari kana jaddada la ilaha illallah a rayuwarka ta duniya sai Allah ya fitar da abinda ake kira white paper domin hadisin ma haka ya kira white paper ya kira ta ma'aikatan gwamnati mai white paper wanda ya sani kodai ba za ku gaya mana ba to guje ku rike ta wajen annabin ne mu muna santa a babu ko ce sai a fito da farar takarda abinda yake rubuci a kan ta ɓolo-ɓolo shine la ilaha illallah a kan takardar abinda yake rubuci kenan Allah ya ce ka ga wannan ita ce alkawarina tsakanina da kai ka ga sai a ɗora ta a kan mizani kuma annabi ya ce in aka ɗora ta in duk duniya ne zunubin ka sai ta rinjaye su sai a ɗora sai ta rinjaya sai a ce masa ya wuce aljanna to ka ji dai abin da aka faɗa ko to kada ka rinƙa sata kana zinace-zinace kana cewa an je za a ce la ilaha illallah wannan wanda Allah yake son sare da rahama ne a kar ka ɗauki abin don wasu ka san hankalinsu kullum wai abin da ake kira a in kafadal mawazi mana ko abin da sikeli ya yi sunkuya sai ka faɗi magana sai wani kuma sai ya sunkuya ba ita yake fahimta ba sai ya yi wata fahimta daban sai ya tsuguna ya ta ma sha'arsa yana cewa ai za su zamo da la ilaha illallah to ka gyara to wannan shi ne wannan kalmar ita ce na farko ka ajiye ta a rai wannan tana maganin tsatsar zuciya da munafurci da duk wani abu shi ne mazaka in ban da falalata da rahamata da babu ɗaya daga cikinku wanda zai tsarkaka ya samu wannan tsarkin sannan sai ibada ita kuma sai ta fito sai ta biyo baya ita ibada ayyuka ne waɗanda ake yin su suke ba ma ɗan adam daraja amma daga ka ce la ilaha illallah to ka zama musulmi ka zama mai Allah guda ɗaya to shi kenan menene zai rinka ƙara maka girman daraja da ɗaukaka da promotion kun gane shi ne ayyuka da kake ko gwamnati haka take yi ranar farko in za a baka aiki sai a baka appointment amma menene zai sa a rinka maka promotion da kuma samun ci gaba a cikin aikin ka shine sai ka tsare ayyukan yadda ya kamata so wannan shi abu na biyu da yake sa zuciya ta tsarkaka wato iltizamu tauhid ko bi tauhid shine duk abin da ya biyo baya ka lizimci tauhidi da ɗayan ta Allah a rayuwa dole za ka rinka samun cikas iri daban-daban za ka samu jarrabawa iri daban-daban amma me ya kamata ka lizimta kullum shine ka lizimci ɗayan ta Allah a wani lokaci kamar yadda na ambata ran nan ajali da abin da Allah ya rubuta maka kana gamuwa da kaddara da wasu abubuwa na ayyuka wataƙila shekararka 40 cikin 40 ɗin nan shekara goma kai banda 30 duk abin da ka taɓa kuɗi ne yake faruwa a kai da alhairai kana samun kuɗi kana komai sana'ar ka tana tafiya daidai ashe kai baka sani ba idan ka cika 40 to za a daina baka kuɗi kai baka san Allah ya ƙaddara wannan ba cewa ɗan daɗin da dama aka baka na wannan kuɗin shine shekara goma na sama da 31 har zuwa 39. Amma 39 shekara ta 40 za mu iya taka ba mu kafi kayan mu. Sai baka san wannan ba. To kuma sai ya yi tunda sun da yanzu ka samu kuɗi cikin shekara 9 sai ka samu wata mata ƙwalleliya ka aura. Ashe ko shekarar nan da za ka shiga nan ne talaucin zai shigo. Shi ga nan yanzu mata ta zo an yi aure ta kuma tare to jari ya fara karewa. Amma abin da za a yi ba a yi sa'a ba canfi za ka fara. Mai yiwa ma mahaifiyarka ita za ta fara faɗa tun da kawo matan nan fa abu yake komawa baya. Wannan wace irin mata ce? To kaga kenan yanzu uwarka ne ta fara wato tsokalo ba maganganun tukunna. Saboda haka daga nan canfi zai shiga. Shi yasa malam ya ce maka ka lizimci tauhidin nan. Ka rasa Allah, ka ci gaba Allah, komai zai iya zama Allahn za a ɗora ba. Shi ne ya yi shi ne sabab. Shi Allah yana son haka. Fahuwa shi wannan hali duk abin da ya same ka ka koma wajen Allah, asasu taharatil qalbi, yana zama tushe na ɗarkin zuciyarka. Shi ne ma zaka minkum min ahadin abada. To abinda zai taimaka kenan wajen tsarkakuwar zuciya ya ba na son tsarkin zuciya. Na uku almuhafazatu alal fara'id, ana son ka gabatar ka kiyaye akan farillan da Allah ya ɗora maka. Na gaba gaba daga cikin farillan da Allah ya ɗora maka su ne salloli guda biyar. Wannan yana daga cikin abin da zai gyara maka zuciya. Shi yasa Allah ya yi ma sallarsa kirari wanda ya yi ta daidai. To tanha anil fahsha, tana hana alfashaccen da muka yi magana. Wal munkar, kuma tana hana munkar. Abin da yadda shaidan ya ce zai yi umarni da shi, in ka riƙe sallah yadda ya kamata za ta yi maka maganin alfasha babu ita, munkari babu shi. Daga nan zuciyarka za ta zamanto tsarkakakkiya. Shi yasa za ka ga masallacin da ya yi sallah aka karɓe ta ba zai yi zina ba, ba zai yi sata ba, ba zai yi caca ba, ba zai dun munanan abubuwan nan ba. Sai dai ka same shi kullum a inda Allah yake nan yake, kullum a inda manzo Allah yake za ka same shi a nan yake. Saboda zuciyar ta tsarkaka da sallolin nan guda biyar. Banda wannan abin da zai sake ba ka tsarkin zuciya ka zama kullum promoting ɗinka ake wajen bin Allah. Kana ƙara shiga rahamar Ubangiji da bautata masa da yawan ta aikin alheri. Kana ƙara kuma nisa daga shaidan. Abin da zai taimaka maka banda wannan al-iktharu minan nawafil, yawaita nafila. Ka zo kai nafila biyu kai sallama kafin azhar, biyu kai sallama kuma ka zauna. Kai ta tasbihi ko kai ta salati ko kai ta kabbaroni ko kai ta la ilaha illallah. Wannan yana daga cikin abin da zai karfafe ka wajen samun tsarkin zuciya. Ina yace kasunan kamar yin nafilfili waɗanda ake kira sunanun rawatib, wato raka'a huɗu kafin azhar, sallama biyu, kuma raka'a biyu bayan azhar, da biyu ko huɗu kafin la'asar, sallama biyu ko ɗaya, da kuma yin bayan magariba da bayan isha su shafa'inka da wutiri. To duk waɗannan makamai ne na wanke zuciya daga datti. Za ta zama to ƙal, kuma za ka samu tsarkakuwa a wajen Allah. Sai Allah ya maka maka sitam na ƙad aflaha man zakkaha, duk wanda ya tsarkake ransa ya rabauta da aljanna. Haka nan wasiyam yana daga cikin abin da zai tsarkake ma zuciya. Wasadaqa, haka kuma yin sadaka yana daga cikin abin da wato zai tsarkake maka ita wannan zuciya. Abu na biyar da yake tsarkake wato zuciya shine az-zikr wa tilawati al-Qur'an, wato yin zikiri da kuma tilawar al-Qur'ani. An gane waɗannan suna daga cikin abin da za su taimake ka wajen tsarkakuwar zuciyarka. Ayya, wato az-zikr wa tilawati al-Qur'an, yin zikiri da tilawar al-Qur'ani waɗannan suna daga cikin mimma yashrahu sudur, yana daga cikin abin da yake tsarkake ya buɗe kirji ya ba ma kirjin damar wato ɗaukan hukunce-hukunce na shi Allah. Wa yutashiru nafs, kuma yana tsarkake ita wannan rai. Saboda haka da kai wasa da zikiri, kada kai wasa da karatun Al-Qur'ani, kada waɗannan abubuwa guda biyu suna ɗaya daga cikin manya-manyan abubuwan da suke buɗe kirjin ɗan adam ya zamanto ba zai samu wahala ba wajen bautata ma Allah. Akwai wanda daga ya ji ba sautin da ya wasa ya ji ba ya san sai kiran sallah, daga an kira sallah sai ka ji ya fara har azhar din ta yi, to ya ba za ta yi ba, kai ba ka yi ba, shikenan sai azhar ta kasa yi dan dai kawai kana wani aikin ka. Ai azhar din da ba za ka yi ta ma za ta zo. To me na har azhar ta yi tun da safe take shargallan ka, yanzu an kira sallah sai ka fara tunani, kuma in an shigo sallah ba ka san a daɗe, duk da cewa wai za a tafi da kai gidan aljanna ne, amma dai wai ba ka so, ba ka san a daɗe, ka fi son wai a yi ta shaf shaf haka. In liman ya cika jan doguwar sura ba ka rinka cewa ka ba yi da aikin yi ne kawai, ka san ba su da aiki sai sallah. Wai liman ba yi da aikin yi, saboda kawai yanzu ya ja sura mai ɗan tsawo a cikin sallar azhar ko sallar isha ko na abu mai kama da haka, kuma zuwa fa aljanna jama'a ko sau nawa nan kake son zuwa gidan gwamnati sai ka je ka samu ma an rufe, ko kuma a ce ka dakata? Sau nawa kake zuwa kana son ka ga gwamna ba za ka gan shi ba? Kuma ai ka share kai ba ma wai tukunna yanzu cewa wai ka je ganin sa ba, wataƙila shi ne ma ya ce maka zai zo, ku taru kuma ku yi ta jira ba zai zo ba, ko baya yi? Suna nan suna yi, wallahi suna nan suna yi. Wani ma haka kawai ko sallar nan sai ya turo darduma, darduma tana sallah ne kawai ya zo shimfiɗa ta, ba za a kai ba za ka zo ba, ka taho da wuri ba nan ana tafiya wajen aljanna. To haka za ka ga abubuwa yadda suke, saboda haka waɗannan abubuwa suna sa zuciya ta tsarkaka. Na shida, mujahadatun nafs wa muhasabatuha, abinda zai baka tsarkin rai har yanzu shi ne ka rinka yaƙar ranka wani lokacin kana zaune, musamman kila in ka rasa ba ka da kuɗi baka karya ba, wanda zai baka shi ma ba yi da shi, kuma ga shi ba ka karya ba, sai ka zauna ka yi wani irin taguni, ita zuciyar ran sai ta ƙi kawo maka tunanin alheri. Tun da ka rasa kam shi ɗan zai fara ce masa, to ai ko akwai wani ka kama ba wani abu, sai fara kawo maka wannan tunanin, ko akwai wani ka kama, ko kuma kawai ka ga wani zan da ƙiƙan zakara ya fito, sai ga kawai yanzu ya kamata ka kama ka tafi layin ƴan kaji za ka je ka sayar ma wani, ka yaƙi ranka wallahi da wannan. Idan ranka kawo maka wannan ka ce ke ba zan yi ba, saboda ka samu ka kubuta, wannan yana baka tsarkin rai. Amma in duk abin da ranka ta kawo za ka bi, to shi kenan. Wa amma man daga wa asar al-hayata ad-dunya ko fa inna al-jahima hiya al-ma'wa, sai dai kokari ka kauce ma wannan. Da bakwai, at-taubatu wal-muhasaba, mutum ya rinka tuba yana lissafi, wato bayan ka tuba sai ka yi lissafi. Muhasabatuha ala a'maliha, ka rinka yi ma zuciyar lissafi akan ayyukanta. Wal musara'atu bit-tauba min az-zunub, kuma ka rinka gaggawan tuba daga zunubi, ranka za ta zama tsarkakekkiya. Na takwasi da mukhalafatil hawa wa nahan nafsu anish shahawa al muharramat, wato ka rinka saba ma son zuciyarka, kuma ka hana ranka duk wata sha'awa da ta zo da shi na haram. Duk abin da zuciya za ta zo maka da shi na haram, to ka saba ma wannan zuci. Abu na tara shi ne sai ka rinka addu'a, ana Allah ya tabbatar da kai akan wannan shiriya din, al-ilhahu ala Allah bi tazkiyatin nafs, ka rinka tsanantawa, ya Allah ya Allah ka tsarkake mu rai, ya Allah ka tsarkake mu rai wannan shine daga cikin addu'o'in da manzo Allah ya koyawa mutane Allahumma ati nafsi taqwaha sai ka rinka yin addu'a da wannan Allah ka ba mu raina tsoronka ya Allah kuma ka tsarkake min ita na gaba shine al-akhlaq wa suluk ka zamanto mai ɗabi'u masu kyawu da shiga tsari na mutunci a cikin maganganunka da yanayinka da tasarrufinka da komo da kawowanka ya zamanto akwai ɗabi'u masu kyau da tsaruwa mai kyau ka nesanci aikin saƙo da zunubai saboda su waɗannan tujallisun nafs suna sa rai ta yi datti idan rai ta yi datti kuma to khaba man dattaha duk wanda ya turbuɗa ransa cikin datti to ta taɓe wannan wani sha ɗaya shi ne suhbatul akhyar to sai ka zamanto abokai kuma sai ka yi taka tsantsan in kana son ranka ka tsarkaka ka samu waɗannan to sai ka yi abokai na gari ka zamanto abokin waɗanda suke tuna Allah da yawa masu karanta littafin Allah masu ambaton Allah da yawa masu aikata aiki na gari amma idan ka zamanto abokanka masu kama agwagin mutane ne masu satar waya ƴan afofce wani abu a gudu yawa to shi kenan almar'u ma'a man ahabbahu la tas'al anil mar'i wasal an karini kar ka tambayi mutum tambayi abokansa da suwa yake abota to saboda haka kai abota da mutanen kirki wal ibti'adi an qurana'is su ka nesanci munanan abokai munanan abokai su ne kullum ba su da tunani sai su ja ka inda za a saba ma Allah ka nesanci munanan abokai wa munazamatur rifqati su abokai munana masu munanan ayyuka akwai suna nan kullum ban da sharri ba abin da suke su dauke kayan wancan su fasa can su saci wannan su yi je can su yi mummunan abu haka dai su kuma irin waɗannan ba za su sa ranka ta tsarkaka ba sai dai su sa ranka ta faci ko na 12 shi ne tazakkurul maut wa qasrul amal ka yawaita kuma tuna mutuwa idan kana yawan tunanin mutuwa za ka rike istighfari da yawa za ka yi salati da yawa za ka yi karatun alkur'ani da yawa tunda kana tuna mutuwa wannan zai saka ka zamanto nagartaccen mutum sannan sai ka rage buri wato ka rage burin rayuwa kai dai ka saka Allah a gaba istighfarin nasa ne karatun alkur'ani nasa ne sallolinka nasa ne azkar ka zura masa idanu ka roƙi falalarsa ka rage dogon buri domin ba dole bane burin ka rinka cika amma in burin ka cika zai shiga aljanna ka gama komai yawwa wannan zai zamanto idan kana tuna mutuwa kuma kana rage dogon buri yana daga cikin mimma yuqallilu al-ghafla yana daga cikin abin da zai rage maka rafkana zai karanta maka rafkana ba za ka rafkana ba sannan kuma wayadfu'ul amal zai tunkuɗa ka zuwa yin aiki shi Allah tabaraka wa ta'ala kuna da bukata kwarai da gaske wajen samun tsarkakuwar rai zai dan kunkula yanzu duk abin da dame mu shine zukatanmu suna da datti yanzu a cikin nan ban ce akwai ba amma in ba a isa ba kuma sai a samu duk da ban ce akwai ba wataƙila da wayar wani za ta faɗi akwai wanda in ya ɗauka ba zai faɗa ba kuma ya zo wajen tafsirin Qur'ani kuma a cikin watan Ramadan kuma ba fa a kwaroro ba ba kuma a kan titi ba a ɗakin Allah zai iya yin sata ka dubi girman abu ga girman watan Ramadan ga karatun Al-Qur'ani ana yi ko ga azumi amma kuma da wayar wani za ta faɗi tsinta ba zai bayar ba kaga wannan ran tana da datti ko ba ta da shi to irin waɗannan ne sai kaga an zo sallar jana'iza ga ɗan uwanmu ya mutu an masa wanka an tsaftace shi an saka masa farin kyalle an barbaɗa masa turare an gindaya shi a gabanmu amma ba mu da tausayi zuciya ta kace sai liman ya rinka cewa mutane su kula da waya a cikin musulmai ai wa qad khaba man dassaha lallai ko wanda ya turbuɗa ransa cikin datti na zunubai to wannan ya tabe saboda ka muna da bukata kware akan me akan samun tsarkakuwar zuciya ko ba haka nan ba to dole da ya zamanto wani lokacin zai ga wasu dabi'un ba a wajen wadanda suke musulmai ba ake samun su amma kuma kayan musulmai ne kayan musulmai wallahi malam wani mutum wayarsa ne ta fadi kuma inda muke din ana ma ganin cewa addini su ba ma da musu bane dan kusan ba a ma sallah a fili ba a ma sallar jami'i ku taru har kai kun sallah sai a ce kowa ya shiga ɗakin sa yaje shi da Allah sa ne fa China kenan sai wayar wani ta fadi wallahi hankalin sai tashi sai sai kawai muka tambaye wani a hotel sai ce a kar ma hankalin ka tashi duk inda kake za a dawo maka da ita kar hankalin ka ma ya tashi kuma kawai fa sai suka dauki wata yar abu sai suka buga fifil 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 shikenan sai ga cewa kana tuna gurin da ka bar wayar yace yace to kaje gurin ka tsaya za a kawo ta za a same ka a gurin wannan fa wadanda ba sa sallah ne ba sa komai suke wannan amma ga masallata kuma suna sata a masallaci ba haka bane to kun ga muna da bukatar samun tsarkin zuciya ko jama'a tsarkin zuciyar nan ya fi komai shi yasa Allah ya bada stam da garanti man zakkaha wanda bi ya tsarkake ransa qad aflaha ya rabauta da zuwa aljanna saboda haka sai mun tsarkake rayukanmu domin cutar kanmu da muke yayi yawa cutar kanmu da muke yanzu baka duba fa idan an tashi fa sai an tsaye da kowa saboda ana jin tsoron mai zuwa wajen tafsirin Qur'ani wai zai yi satar mashin saboda haka sai a ce to kowa ya tsaya ba mai daukar mashin sai an tashi mai ake tsoro ku zuwa yi masu yin satar ba za ku faɗa ba to ba ga irin ta ba a nan ma tambayar ma sai kun yi mun munafurci kenan tsakani da Allah ba za a amsa ba to saboda haka dole mu gyara rayukanmu ke sa wasu abubuwan da suke samun mu wallahi za ka ga daga nau'in ayyukanmu ne don magabata suna cewa aljaza'u min jinsin amal sakamako yana zuwa daga nau'in ayyukan mutum so mu kiyaye ga Allah kowa ya kokari ya gyara nan wannan yana da muhimmanci kwarai yasa Allah yake ba dan falalata ba da rahamata da ba mai tsarkaka ya gyara zuciyarsa a cikin to Allah ya kawo abubuwa muna roƙo Allah ya taimake mu Allah kuma ya shirya mu za mu rufe a nan za mu yi addu'a ko da dai ba mu sani ba ko kana neman nasuhur ne to Allah ya bayar ko to amma dai mafi kyawu shi ne ka tsaya duk inda ka tsaya a tsaye inda ka ce fi sabilillah to za a baka shi za a wani lokacin sai ne ta mamaki amma sai ka yi karar ubangiji kullum sai ka gaya ma mutane cewa Allah ya tsora maka larura wannan ba daidai bane ba a kaiwa karan Allah kuma ka ce ai duk wanda ka ga ya tsaya ya ce a masa fi sabilillah ai ko baka ce ba an san akwai larura akwai larura saboda haka sai a yi kokari a tsare to yanzu dai ga hukumar masallaci ta saka nata dokar duk da dai ba su da 'yan sanda amma ka ji tsoron saba musu yawa za mu tashi a nan insha Allah sai gobe dan Allah ya kai goma dora اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك إيمانا سابقا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا ورزقا حسنا يا الله قبائلك أشكي مسلتي دوجيه لكم إبادة نسك سوكي ashi kuma mun karanta wani abu daga cikin littafin ka muna roƙon Allah ya Allah duk waɗanda suke da bukata ubangiji ka biya musu bukatunsu ya Allah ya Allah waɗannan masu sace sacen yara muna roƙon Allah ka shirya su inda su shirya idan ba za su shirya ba Allah ka yi maganin su ya Allah masu kashe mutane inda su shirya Allah ka shirya su in ba za su shirya ba ubangiji Allah ka yi maganin su ya Allah waɗanda suke shugabanci cikin ƙasar nan muna kiransu da su ji tsoron Allah su kiyaye haƙƙin wannan al'umma su sauke nauyin da Allah ya tambaye ya ɗora musu wanda kuma su suka roƙa aka ɗora musu nauyin ku ji tsoron Allah cikin abin da kuke yi ku kiyaye jinin wannan al'umma ku kiyaye haƙƙin wannan al'umma ku kiyaye mutuncin wannan al'umma dukiyarta kuma ku raba ta yadda Allah yake a raba ta ku daina zalunci domin za ta tsuke nan gaba kaɗan idan an mutu akan irin wannan hali to Allah tabaraka wa ta'ala ba zai yafe ba duk shugaba in ji manzon Allah zai mutu yana yaudaran talakawansa bai fito ya yi musu gaskiyar da ya kamata ba har mutuwa ta riske shi annabi ya ce an haramta masa aljanna saboda haka ku ji tsoron Allah don ku gama da duniyar nan lafiya kuma ku shiga lahira lafiya a ji tsoron Allah a yi ma wannan al'ummar adalci al'ummar tana cikin wani irin hali dangane da jininta dangane da rayukanta dangane da dukiyarta tana buƙatar a kula da ita bana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar allahumma inna nas'aluka imanan sabitan wa qalban khashian wa amalan mutaqabbala wa rizqan hasana subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillah